Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun yi alƙawarin kawo muku tattaunawa da masanin tattalin arziki kan shirin ƙasar Ukraine na kafa wasu cibiyoyin hatsi a Najeriya da wasu ƙasashen Afirka don ƙara ƙulla hulɗar dangantaka mai ƙarfi. A cikin shirin namu na wannan makon, masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi ya yi wa wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ƙarin bayani kan alfanun wannan shirin da Najeriya za ta samu da ma sauran ƙasashen Afirka.
Wato irin wannan abu na samar da yanayi yadda za a noma hatsi mai yawa a riƙe jama'a mai yawa kamar Najeriya, abu ne da Najeriya take bukata, ƙasashen Afirka ke bukata, duniyan ma kanta take bukata. Ta yadda idan misali yau ƙasar Najeriya ta wadata sosai, ya zamanto abinci daga Najeriya za a sarrafa su kamar yadda aka yi yarjejeniya da ita Ukraine din, za a sarrafa su ana fitar da su ƙasashe kamar yadda ita Ukraine din take sarrafawa, take fitarwa wasu ƙasashe, to lallai wannan abin zai kawo sauki wa Najeriya ta wajen daidaito, wajen samar da wadataccen abinci da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa, kuma zai samar wa duniya sauki wajen yawan mutanen Afirka ko ƙasashe masu tasowa da suke tsallakawa daga Najeriya din da Afirka da kuma matarautan ƙasashe zuwa Turai, su fita na Turai din, ana korin su, ana samo da ana dawowa da su gidaje ƙasashen su na ƙasashe talakawa. To kuma wannan abun zai gwada mana cewa tun da dadewa irin maganganun da muke yi da kiraye-kiraye da muke yi, cewa kullum fa mu daina nada hannu muna cewa kawai wasu ƙasashe ne can za mu je mu roƙe su su zo su ba mu bashin kuɗi, su ba mu taimako, ko kuma mu je mu zama ɗan an shinshata wa wasu ƙasashe mu yi ta musu kanzagi, mu ba mu zama mutane na kanmu ba. Wannan kuma duk lokacin da mutum ya zamanto shi roƙo yake, ko ƙasa ta zamanto mabaraciya kullum ta je nan ta roƙo, ta je can kullum ta rage murya ita ce, to ba ta da kima a idon duniya, ba ta kuma da ƙarfin ta faɗa a siyasar duniya, kuma kowa yana ganin daman ta zai iya latsata. To babbar abin koya a wajen nan shine, ƙasar Ukraine ba za ta zo Najeriya ta bunƙasa ci gaban noma a Najeriya da tattalin arziki da mutanen Ukraine ba. Ba da hannu za su zo da hannayensu da garma da fatanya suna sa, idan za su zo din za mu ga da ilimi mai yawa za su zo, kimiyya ne da fasaha, sannan bayan haka kuma da kishin ƙasa da kuma lura da yanayin yadda za a yi abu ya ci gaba. Saboda haka wannan babban abin lura ne a wannan waje. Mu mutanen Najeriya, Allah ya mana basira, Allah ya mana fasaha, Allah ya mana kuma yawa, wanda idan da mun yi amfani da wannan yawa namu da kuma ƙasa mai yawa mai faɗi, wato arable land, da kuma har yanzu ma'adanai da ruwa da teku, ba abin da dai ba mu same shi ba a Najeriya. Abin da muka rage kawai mu ɗabi'unmu ne na mutanen Najeriya ya zamanto shirme. To amma saboda haka su mutanen Ukraine za su zo da irin ƙwarewarsu, in Allah ya taimaka wajaje-wajaje, in aka bunƙasa noman nan za a ga ci gaban tattalin arziki, domin noma tana iya ɗaukan mutane mafi yawa na matasan da suke yawo a cikin ƙasarmu da cewa ba aikin yi, ba ayyukan yi. Wani zai zamanto injiniya na noma, wani zai zamanto mai irrigation wato ban ruwa, wani zai zamanto babban accountant na wajen noma, wani zai zamanto mai tallatawa advertiser da sauran abubuwa da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa. Kuma musamman in mun fara fitar da hatsin zuwa ƙasashen waje, ana so ma da so samu ne kar ita kaɗai Ukraine, a nemo wasu ƙasashen da za a yi yarjejeniyoyi da su, su sa waɗannan su rike ta wannan bangaren noman, wa'ancan su dafa ta nan tare da mutanen Najeriya, sai mu ga ci gaba da izinin Allah.
Wani dan kasuwa mai suna Ibrahim Garbati shi ma ya bayyana alfanun shirin kafa cibiyoyin hatsi da Ukraine za ta yi a Najeriya.
Gaskiya idan hakan ta faru, gaskiya hatsi dole zai samu sauki saboda za a ringa shigo da shi daga wasu ƙasashe kuma za a ringa fitar da shi zuwa wasu ƙasashe. Za a samu sauki sosai musamman ma tunda da kin ga Ukraine tunda sun kulle yarjejeniyar da Najeriya a yanzu. Akan harkar kasuwanci na hatsi dole za a samu sauki gaskiya ne sosai makuwa tunda ai rashin shigo da shi shine ya jawo hawan farashi yanzu inflation kenan da ake faɗa sannan kuma misali na gaba yanzu mu ɗan kasuwa gaskiya kaya sun yi tsada a yanzu saboda wannan kullabo da gwamnati ta yi shine ya jawo haka to amma yanzu idan Allah ya taimaka tunda aka haɗa aka yi yarjejeniya da wata ƙasa ta ƙasar waje ta Ukraine idan insha Allah za a samu sauki sosai fiye da yadda ake tunani.
Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji abin da manoma ke cewa kan wannan shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai kuma Julius Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Wanda baya shine ta da mu sannan arzikin mu shine uwa uwa.